would be me.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanun labarai.
Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Russia makamai ba, a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a, a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Russia taimakon soja. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a, inda zai kammala ziyarar da yin jawabi a birnin Ballina. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke amfani da wani nau'in mai.
Tukanin labaran kenan. A taskar rahotanninmu kuma za ku ji cewa a Najeriya, yayin da masu kada ƙuri'a suka shirya tsaf domin zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar tarayya da ya kwana a jihar Sokoto, hukumar zabe ta ce har yanzu tana bitar ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga ayyana zaben akan bai kammala ba. Shekaru tara kenan da sace ɗaliban Chibok mata 276 a jihar Borno, har yanzu ba a san inda sauran 'yan matan 80 wato 98 suke ba.
Muna ciki tunani wanda ya fi misali, siyasa ma iyaye yawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru, saboda tunani da sauran abubuwa dai wanda.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun musanta rahotannin da ke cewa an zartar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kasar mata da ake tsare da su a kasar Saudi Arabia bisa tuhumar kama su da miyagun kwayoyi.
Saudiya kuma tana gaugawan hukuncin kisa wani lokaci bisa ga waɗansu dalilai na irin na siyasa wanda duk wanda ya karatu ya san da akwai haka nan.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana da kuma tsarabar muta watan Ramadan, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Russia makamai ba, a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a, a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Russia taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine, yayin da take goyon bayan Russia a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki, a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Russia tare da neman maida ta wato kasar saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Qin Gang shi ne babban jami'in kasar China da ya fito kararraye irin waɗannan kalaman game da sayar da makamai ga Russia. Ya ƙara da cewa kasar China za ta kuma sa ido akan tsarin kai kayayyakin farar hula da kuma wanda soja za su yi amfani da su zuwa kasashen waje. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a, inda zai kammala ziyarar da yin jawabi a birnin Ballina, garin kakannin-kakanninsa da ke gabar tekun yammacin Ireland. Amma da farko ya tashi zuwa Dublin da safiyar yau Juma'a, inda ya isa garin Knock da ke karamar hukumar Mayo, inda zai zagaya wurin ibadar Our Lady of Knock, kuma daga baya zai ziyarci cibiyar kula da marasa lafiya da ake kira Mayo Roscommon Hospice. Daga baya arewacin Mayo, Biden zai ziyarci cibiyar nazarin tarihin iyali, daga nan zai yi jawabi a majami'ar St. Muredek Cathedral da ke Ballina. A gobe Asabar ne dai da safe ake sa ran shugaban zai dawo na Amurka. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira ICBM a takaice, wanda ke amfani da wani nau'in mai, ikirarin da idan ya tabbata zai baiwa Pyongyang damar harba makami mai linzami da zai kawo Amurka cikin sauri ba tare da an ganshi ba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa na KCNA ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa ido a lokacin da aka harba makaman mai linzami na Hwasong-18 a jiya Alhamis. Kim ya nuna matukar gamsuwa da nasarar gwajin a cewar KCNA. Kamfanin dillancin ya kara da cewa a yanzu makiyan kasar za su samu kansu cikin damuwa da fargaba, abinda zai sa su yi nadamar zaben da suka bi. Koriya ta Arewa ta dade tana son haɓaka makami mai linzami na ICBM da ke amfani da wani nau'in mai wanda zai yi wuya kasashe kamar Amurka su gano shi su kuma dakile shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kun kana magana da Abdullahi Ma'azu Asake. Mun dau abin da muhimmanci turar da hukumar zabe ta ayyana ranar 15 ga wata za a gudanar da wannan zabe muka shirya a tsaf. Wannan yanayi na azumi ba zai samu jikomi ba domin kasantuwar za mu yi zaben dan majalisar tarayya da kuma dan majalisar dattawa. Kuma kasantuwar su hudu din da suke cikin takara kowannen su ya rika. Kowanne mun san rawar da ya taka. To za mu fito gobe tun da wurwuri domin bambanta zare da abawa insha Allah.
Mun shirya za mu fito mu zabi yan majalisunmu da sanatocinmu. Ramadan ba zai hana mu fito mu yi zabe ba.
Sunana Muhammad Mahi Sokoto. So babu shakka kamar yadda muka yi wancan zaben na harko muka hita muka zabi shugabanni waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban, haka ko gobe idan Allah ya kai mu za mu hita mu yi tsaye domin ganin mun zabi shugabanni na gari waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban.
To sai dai hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC ta ce har yanzu tana kan bita akan koke-koke da take karɓa daga 'yan siyasa akan abin da ya shafi rumfunan da za a gudanar da zaɓukan, da yake wasu 'yan siyasa sun sha kokawa akan wasu rumfuna da suke korafin an saka ko kuma an cire daga zaɓukan da za a yi na kammala zaɓe. Kwamishinan tarayya na hukumar zaɓe wanda aka tura a Sokoto don kula da ofishin hukumar a jihar Manjagarar Modibbo Alkali mai ritaya ya ce hukumar ta shirya tsaf kuma za ta fitar da tsarin sunaye na rumfunan da za a gudanar da zaɓen kafin ranar zaɓe.
Amma political parties ne har yanzu da nake magana da ku suna kawo observation da complaint, kuma dole ne mu tsaya mu ji su. So shi ne muke adjusting abinda suka yi, mu duba complaint sai mu yi review sai mu kar mu fidda na yanzu wani kuma ya sake kawo kuma maybe yana da reason da zai kawo, shi yasa ba mu sake shi ba, yana nan muna da numbers. So muna so mu yi small meeting mu yi reviewing mu duba ko za mu yi adin ko mu yi subtracting based on the complaint.
Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da wani bayani dauke da hannun kakakinta a Sokoto, DSP Sanusi Abubakar, inda ta yi wa jama'a kashedi daga saba dokokin zaɓe ciki har da hana zirga-zirga a lokacin da ake gudanar da zaɓukan. Hukumar zaɓe ta ce ita ma tana aiki tare da jami'an tsaro kuma ita ma ta yi kashedi ga jama'a akan bin dokokin zaɓe.
Ki waye yake kawo security din in ba mu ba? So yan siyasa da kuma dukanmu mu fadawa yaranmu da 'yan uwanmu don Allah kasu ta da hankali, kasu kawo wani rikicin da zai ta da hankali, don zaɓe ba du'o da afiya ba ne, ba mutuwa ba ne. So insha Allah security agency dukansu kuma sun bani guarantee cewa za su fita duk wanda ya kawo rikici no matter ko dan kadan ne za su kama shi.
Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta kasance jiha ɗaya kacal da za a gudanar da zaɓukan na kammala zaɓe a dukkanin mazaɓan 'yan majalisar wakilai na tarayya 11 da na 'yan majalisar dattawa 3, yayin da a jihar Kebbi wadda ita ma ke arewa maso yammacin Najeriya za a kammala zaɓen gwamna da na ɗan majalisar dattawa 1 da 'yan majalisar wakilai 2. Yanzu dai zaɓukan na gobe su ne ake fatar za su kawo ƙarshen kammala dukkanin zaɓuka da aka sha ta gudanarwa a wannan shekara ta 2023. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To gaida Muhammad Nasir dangane da wannan rahoto a dangane da abin da ya shafi shirye-shiryen masu zaɓe a jihar Sokoto, inda za a sake zagaye na biyu na zaɓen 'yan majalisun tarayya da kuma irin shirin da hukumar ta zaɓe ta tattace tana yi. Tare fatan za a gafarce mu akan faduwar rahoton ba tare da an shirya ba. To amma yanzu lokaci ne da Maryam za ta dawo domin ci gaban labaran duniya. Maryam gare ki.
An fara musayar fursunoni lamarin da ke da nasaba da rikicin Yemen. Kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ita ce ke shiga tsakani wajen musayar da aka fara a yau Juma'a tsakanin 'yan tawayen Houthi da kuma dakarun ƙawancen da Saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar, inda jirgin farko ya tashi daga birnin Sana'a wanda ke hannun 'yan tawaye zuwa birnin Aden wanda ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Kusan fursunoni 900 ne bangarorin biyu za su saki a cikin kwanaki masu zuwa. Musayar fursunonin dai na zuwa ne bayan tattaunawar da aka yi a watan da ya gabata a Switzerland. Ana sa ran bangarorin biyu da ke fada za su sake ganawa a watan Mayu don tattaunawa akan batun sakin karin wasu fursunonin. An kashe dabban mutane yayin da karin miliyoyin wasu ke fama da yunwa sakamakon rikicin Yemen, wanda ake kallo a matsayin yaƙi tsakanin Saudiya da Iran. A shekarar 2015, wata haɗakar ƙawance da Saudiya ke jagoranta ta shiga tsakani a Yemen, bayan da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kori gwamnatin Yemen daga birnin Sana'a a shekarar 2014. A jiya Alhamis, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu suka faɗi cewa bakin haure sama da 100 ne suka yi balaguro mai cike da haɗari ta Darien Gap a wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isowa Amurka, wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar kula da ƙaurar jama'a ta duniya a wata sanarwar haɗin gwiwa sun faɗi cewa ƙarin adadin da aka samu abin damuwa ne. Ƙaruwar adadin ya nuna cewa mutanen da suka yi wannan balaguran mai tattare da haɗari sun lanka har sau 6 fiye da a bara a wannan lokacin. Bayan ƙungiyoyin miyagu da tayu bakin hauren za su haɗu da su wajen ƙetare dazuzzukan marasa hanya, za su kuma iya fuskantar koguna da ruwansu ke gudu sosai da kuma macizai masu dafi.
Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. Shekaru 9 kenan a yau da 'yan Boko Haram suka sace ɗalibai mata 276 a makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno, kuma har yanzu ba a san inda 'yan mata 98 suke ba. Wannan lamari kuma na ci gaba da haifar da damuwa da kuma janyo cece-kuce a ciki da wajen ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan lamarin na sace 'yan matan ya faru ne a ranar 14 ga watan Afrilu ta shekara 2014, kuma tun lokacin ake ta cece-kuce akan lamarin. A Najeriya, tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da tsohuwar babban darekta na hukumar tashoshin ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman da wata 'yar fafutukar ƙwatowa mata 'yanci Aisha Yusufu sun kwashi shekaru 4 suna gudanar da zanga-zanga a ƙarƙashin maudu'in Bring Back Our Girls domin matsawa gwamnatin lamba ta to 'yan matan. Wani abu da uwar gidan shugaban kasar Amurka a lokacin, Michelle Obama, ta bi sahun kasashen duniya na neman a dawo da 'yan matan. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu wasu da dama daga cikin 'yan matan, amma har zuwa yau akwai 98 waɗanda ba a san inda suke ba. Shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja, Nkechi Muta, ya yi bayani cewa
mu har yanzu muna ciki zulumi, muna ciki tunani wanda ya fi misali siyasa ma iyaye yawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru, saboda tunani da sauran abubuwa ne wanda ba soki bane iyaye su samu kansu a cikin cewa 'ya'yansu ba mutuwa ba amma suna hannuwansu mutane wanda har ma sun fi karfi gwamnati. To gaskiya abu ya dame mu, saboda ni a zamanan na shugaba ni na gan cewa wannan abin da ya faru da har yanzu da ba iya an samu maganin sa ba, ina gani ba gaskiya aka yi ba. In ba haka ba Najeriya ta fi karfi.
A baya, ministan shari'a Abubakar Malami ya fito ya ba iyayen da kungiyoyin fafutukan ƙwato 'yan matan ƙarfin gwiwa cewa gwamnati za ta yi iyakacin ƙoƙarinta.
Abu mafi ala shi ne fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samun waɗannan 'yan matan, kuma tana ƙarfafa matakai, tana ɗauka ingantaccen matakai, tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska.
Ita kuwa tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da ta jagoranci zanga-zangar a baya ta amince cewa akwai gazawar gwamnati a lamarin.
In the movement we over time realize that it is the failure of governance that resulted in the abduction of our Chibok girls.
Wani abu da daya cikin jigajigan masu fafutukar Aisha Yusufu ta tsokace akai a wannan lokacin.
Muna gani idan ba a hukunta mutanen da suka yi sakacin nan ba to za a ƙara yi ne. Kuma abu ne da ba masu. Kuma banda haka akwai wanda suke kudin da ya kamata a ba a sayi makami da sojoji za su yakin nan da shi har mu samu nasara da kuma wanda suka kamata su kawo mana ƴan matan Chibok din duk ba su yi ba. Kuma ya kamata a hukunta su yadda ya kamata. Because ba yadda za a yi sojoji ba a ba su makamai ba. Kuma an ce su je su faɗa ya za su faɗa.
Wasu cikin ƴan matan sun samu tallafin karatu har ƙasar Amurka inda watan Mayu na bara Lydia Pogo ta samu digirin digirgir a fannin gudanar da ayyukan ɗan adam daga Jami'ar Kudu maso gabashin ƙasar Amurka. Hakan ya zo ne bayan ta kammala digirin farko a fannin shari'a da kimiyyar siyasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka musanta labaran da ke bayyana cewa an zartar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kasar mata da aka kama da miyagun kwayoyi a Saudi Arabia. Duk da yake dai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Niger ta tabbatar da labarin kama su wato kama wasu 'yan kasar a Saudiya din bisa tuhumar su da safarar miyagun kwayoyin. To amma ta ce kawo yanzu ba a ma kai ga yanke musu hukunci ba ballantana a san makomar su. Daga Yamai ga rahoton wakilinmu Sule Mummuni Barma.
Ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa ne ofishin ministan harkokin wajen Nijar ya yi ƙarin haske dangane da labarin kama wasu 'yan ƙasar mata ɗauke da haramtattun abubuwa a ƙasar Saudiya. Sanarwar ta tabbatar da cafke waɗannan mutane, amma kuma har izuwa wannan lokaci ba a yanke musu hukunci ba. Sabanin yadda wasu majiyoyi ke cewa a wannan Juma'a 23 ga watan Ramadan na shekarar 1444 bayan hijira za a cire musu kai dangance da tsarin shari'ar musuluncin da ake zartarwa a Saudiya. Wannan batu da ke matukar daukar hankula a 'yan kwanakin nan ya jawo martanin jama'a. Dr. Hassan Malam Gamkale, masanin shari'ar Islama ne.
Kwayoyi hukuncin kisa gare su. Saudiya kuma tana gaugawan hukuncin kisa wani lokaci bisa ga waɗansu dalilai na irin na siyasa waɗanda wanda ya karatu a san da akwai haka nan. Misali tana ganin akwai waɗanda aka wa jinkiri, akwai kuma waɗanda ake sauran ayi. Kuma masu yin wannan abubuwa muna fatan gwamnati ta haife ya taka musu birki kada sunan ƙasa ya lalace, kuma su ma Allah ya shirye da su.
Sanarwar gwamnatin ta Niger wacce bata fayyace yawan mutane da Saudiyar ta kama ba, bata kuma yi bayani kan girma ko yawan abin da suka shiga ƙasa mai tsarki da shi ba, ta ƙara da cewa waɗanda abin ya rutsa da su na samun ziyara akai-akai a inda suke tsare a birnin Madina daga jami'an ofishin ƙaramin jakadancin ƙasar a Jidda da ma danginsu. To sai dai ya ga mace Muhammadu na kungiyar Itan na cewa sanarwar gwamnatin ta rago.
Na ɗaya, me an ka kama su da shi, nauyin shi yaya an kai, saboda mu da annan na Niger kamun a ce an yi hukumci ko an yi shari'a mu san da wani irin hukumci ne. Gaskiya ne abinda sun ka yi bai da kyau, amma mu jam tsuntsiya madalmin ki dai don saboda mu kare 'yan ƙasarmu wanda wanga mu abu ya samu.
Wasu 'yan ƙasa na fatan ganin mahukuntan Niger sun bi hanyoyin diflomasiya don ceto waɗannan mata daga barazanar hukuncin kisa da suke fuskanta. Jami'in fafutuka Hamidu Sudi Fodi na da irin wannan ra'ayi.
Dole yanzu gwamnatin Niger ne ya kamata ta ci gaba da tattaunawa da su Arabi Saudiya don a gani ya ne za a samu mafita a cikin wannan abu mai rudani.
A tsakiyar makon nan ne labarin kama wasu 'yan Niger mata a Saudi Arabia dauke da miyagun kwayoyi ya karaɗe kafafen sada zumunta, har ma wasu na ambatar sunaye da yaɗa hotunan mata tare da bada tabbacin cewa hukumomin ƙasa mai tsarki sun yanke hukuncin fille musu kai a wannan Juma'a 14 ga watan Afrilun 2023 kafin a waye gari da sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Niger da ta karyatar da wannan abin da a halin yanzu za a kira karra kanzon kurege. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Mummuni Barma daga Yamai. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ɗin kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato hada kai don tallafawa Ukraine. Sama da yan kasar 113 ne suka yi kaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi kaura take a nan Amurka? Batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalu. Madalla. To kamar da wasun ku suka ji a farkon shirin, tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato hada kai don tallafa Ukraine wacce Russia ta mamaya da yaki. Sama da yan kasar ta Ukraine 113 ne suka yi kaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a karamar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. Gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin Amurka ta sama musu. A cewar Goncharova, koyon harshen Ingilishi ya taimakawa rayuwarta ta yau da kullun a Amurka, kuma duk da cewa ta buro mijinta a can Ukraine, sana hankali tana samun natsuwa a nan. Kace da muka iso Amurka, an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman, na saka yara a makaranta, duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa, muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. To duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman Amurka, Goncharova ta ce suna matukar kewar kasarsu ta Ukraine. Goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta, suna zaune ne a birnin Nova Kakova da ke yankin Kherson a Ukraine kafin Russia ta mamaye kasarsu da yaki. Mark mai shekaru 7 na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yakin na Ukraine ya barke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaki ya barke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna, na dauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce mun yaki aka fara. Stefan mai shekaru 13 shi ne ɗan Goncharova na farko, shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba. Stefan ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu, ku tashi ku tashi, na ɗauka za mu tafiya ne, na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir, amma sai na fahimci cewa yaki ake yi. Har zuwa wannan rana mai kamar ta yau, Goncharova ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki, mijinta na can a ƙasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota, yana kuma aiko musu da kuɗaɗe kamar yadda ta ce. A cewarta ba ta da niyyar komawa Ukraine ko da yakin ya tsaya, amma babban burinta shi ne ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaki, don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon, duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta haɗa asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Tawadilla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Babai Gambo da magaram jamhuriyar Niger. Kace muna fata za a gudanar da sauran zabukan da ba a kammala ba a gobe cikin kwanciya hankali kuma hukumar zaben Najeriya da fatan zaki adalci wajen bayyana sakamakon zaben na gaskiya. Sai ra'ayin Sani mai lengelenge Yelwa Yawuri. Kai ko cewa kai Allah ya sa zaben cike gurbin da za a yi gobe a sabar a rumfuna 2660 a fadin Najeriya gudanar da shi lafiya kuma a kammala lafiya. Ra'ayin Ilyasu Ibrahim Katsina kuma na cewa muna kira ga al'ummomin jihohin da za a kammala zabuka gobe da su bi doka da oda wajen gudanar da zabukansu cikin kwanciyar hankali da lumana da fata Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya. Amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinki ne Fatima Balarabe. Ke ko cewa kika yi yau aka cika shekaru da sace ƴan matan ci ba lallai Baba Buhari ka gaza domin kai amai ka lashe kasancewa ka gaza cika babban alƙawarin da kai wa ƴan Najeriya da ƙasashen duniya da kuma iyayen sauran ƴan matan sama da 90 da basu dawo gida ba. Allah ya isar musu. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajuga. Kace al'ummar Najeriya mu ƙara ƙaimi domin yi wa ƙasar mu addu'a a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen azumi domin Allah ya kawo mana daidaito a ƙasar mu wacce ba mu da kamarta. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana a hankali za mu riƙa karantawa.
Sai a yi mana aikin gafara saboda karancin lokaci za mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Ƙasar China ba za ta saidawa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen ƙasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani kan damuwar ƙasashen yammaci akan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Rasha tare da neman mai da ƙasar saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a inda zai kammala ziyarar da jawabi a Ballina garin kakanninsa da ke gabar tekun yammacin Ireland. Amma da farko ya tashi zuwa Dublin da safiyar yau Juma'a inda ya isa garin Knock da ke karamar hukumar Mayo inda zai zagaya wurin ibadar Our Lady of Knock. Kuma daga baya zai ziyarci cibiyar kula da marasa lafiya da ake kira Mayo Roscommon Hospice. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira ICBM a taƙaice wanda ke amfani da wani nau'in mai ikirarin da idan ya tabbata zai bai wa Pyongyang damar harba makami mai linzami da zai kawo Amurka a cikin sauri ba tare da an gan shi ba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa na KCNA ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa ido a lokacin da aka harba makaman mai linzami na Hwasong 18 a jiya Alhamis. Kim ya nuna matuƙar gamsuwa da nasarar gwajin a cewar KCNA. Kamfanin ya ƙara da cewa a yanzu makiyan ƙasar za su samu kansu cikin damuwa da fargaba abin da zai sa su yi nadamar zaben da suka bi. Koriya ta Arewa ta daɗe tana son haɓaka makami mai linzami na ICBM da ke amfani da wani nau'in mai wanda zai yi wuya ƙasashe kamar Amurka su gano shi su kuma daƙile shi.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya kula mana sauti Murtala Faruk Sanyinna. Ki fatan mu kasance lafiya. Ma'assalam.